كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta a wannan rana ta litinin a yau muna 14 ga watan Zulqa'da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 12 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya wannan shine majalisin mu na 12 a majalisin tafsirin alqur'ani mai girma kuma shine darasin mu na 2 a cikin suratul qalam wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin ahlus sunna dake nan bakin kasuwa wuntun dada a nan cikin garin Bauchi jiya darasin mu na baya mun tsaya karshen aya ta farko mun karanta aya ta farko a cikin suratul qalam farin Allah ta'ala nun wal qalami wama yasdurun wannan ita ce ayar da muka fassara a satin da ya gabata yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan aya ta biyu malam zai karanta mana daga farkon sura insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki mana albarka malam bismillah
bismillahirrahmanirrahim wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim
Allah tabaraka wa ta'ala yace nun wal qalami Allah yace na rantsa da alkalami wa ma yasturun da abinda alkaluma ke rubutawa Allah yace ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wannan aya ta farko mun ji satin da ya gabata Allah ya yi rantsuwa da alkalami kuma mun ji cewa dama shi Allah tabaraka wa ta'ala yana da daman ya yi rantsuwa da dukkanin abinda ya ga dama cikin halittunsa kai ne dai a matsayinka na bawan Allah dan adam ba baka dama ka rantsa da wani abu ba in ba Allah to duk sanda aka yi rantsuwa ana jiran kuma a samu jawabul qasam ma'ana me yasa aka yi rantsuwa din to anan rantsuwan Allah ya yi shi ne Allah shine wanda ya rantsuwa sannan kuma ya rantsa da alkalami da abinda alkalami ke rubutawa menene dalilin da yasa Allah ya yi rantsuwa meye jawabin da yasa Allah ya yi rantsuwa kamar misali yanzu idan nazo nace da kai wallahi tallahi nayi rantsuwa sai nayi shiru ai magana baka cika ba tukunna sai na fadi meye dalilin da yasa nayi rantsuwa din menene hujjar yin rantsuwa nace wallahi tallahi yau litinin ne kaga yanzu nayi rantsuwa kuma ka samu jawabin rantsuwa jawabin rantsuwan shine in tabbatar maka da cewa yau yaushe ne to saboda haka Allah yayi rantsuwa to jawabin rantsuwan jawabul qasmi shine sai Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun Allah yake cewa kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dangane da ni'imar da ubangijinka yayi maka kai ba mahaukaci bane ma'ana jawabin rantsuwan da yasa Allah yayi rantsuwa shine ya kore ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkan dangin hauka kamar yadda kafirai suka jingina masa inda suke cewa wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzzila alayhi dhikru innaka lamajnun suka ce ya kai wanda ke iddia'in cewa wai an saukar mishi da annabta suka ce da shi innaka lamajnun lallai tabbas kai mahaukaci ne suka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mahukaci wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun, suna cewa yanzu zamu bar bautan allolin mu mu koma mu bauta mu wani mawaki mahukaci. To shine Allah yake cewa nun wal qalami wama yasdurun, sai Allah ya kawo jawabul qasmi shine ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, kai dangane da ni'imar ubangijinka ba mahaukaci bane kai, ma'ana kai kafi karfin a kiraka da mahaukaci, kai ba mahaukaci bane. Wannan ayar malamai sun tattauna akan menene yadda zamu dauki fassarar aya kuma mu fahimce ta. A wasu daga cikin malamai suka ce anan da Allah subhanahu wataala yake cewa ma anta bi ni'mati rabbika, wasu malamai suka ce ai ma anta bi in'ami rabbika alayka bil imani wan nubuwati bi majnun, ni'mal da ubangijinka yayi maka ta yadda ya azulta ka da imani da kuma annabta, kai ba mahaukaci bane, ma'ana da gasken gaske ne kake fada musu, ba hauka ce ta shafe ka ba, da gaske Allah yayi maka ni'ima ta imani, Allah kuma yayi maka ni'ima ta annabta. Sannan wasu daga cikin malamai suka ce ba'ul da yazo anan na ma anta bi ni'mati rabbika shi ma ba'ul qasmi, rantsuwa ne Allah yake yi, ma'ana shine ma anta wa ni'mati rabbika bi majnun, Allah yana cewa na rantse da ni'imomin da ubangijinka yayi maka, kai ba mahaukaci bane. Allah ya tabbatar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba mahaukaci bane, ya rantse da ni'imomin da yayi masa cewa wallahi shi din ba mahaukaci bane. Kaga ashe anan zamu fahimci cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba mahaukaci bane kamar yadda su wa'annan kafiran Makka suke jingina masa. Jama'a muna ganewa ko? Wannan kuma yana daga cikin usulubin mujrubai da kafirai da dukkanin wani mabarnaci wajen kokarin tare abinda mai kokarin gyara da karantar da addinin Allah yake yi, shine a jingina ma mai karantar gon wata mummunan sifa wanda zai sa mutane su guje shi. Kaga dai yanzu duk wanda yazo ya fada maka magana sai aka ce maka ai mahaukaci ne shi, ai ba za ka saurare shi ba, saboda me? Saboda ka san cewa mahaukaci ba zai faɗi komai ba sai hauka, duk abin da zai fito daga bakin mahaukaci ka san cewa hauka ne, to ba za ka tsaya sauraren shi ba. To idan aka ce maka wannan mahaukaci ne, ya nuna kar ma ka tsaya ka saurare shi kenan. Saboda haka to sai Allah madaukakin sarki ya kore ma annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hauka kamar yadda su waɗannan kafirai suka wato ainihin a jingina masa, suka ce da shi mahaukaci, suka ce ya ayyuhal ladhi nuzzila alaihi dhikru innaka lamajnun, suka ce ya kai wanda ke ikrari, ya kai wanda ke iddiain cewa an saukar mishi da annabta, an saukar mishi da wa'ada, wato ainihin a wato sako daga wajen Allah subhanahu wataala, suka ce to babu mamaki idan ka faɗa abin da ka faɗi, dama kai din mahaukaci ne ba mai hankali ba. To kaga Allah madaukakin sarki ya kore wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan abin da suka jingina masa, Allah ya tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mahaukaci bane. To shine Allah subhanahu wataala yake cewa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, ma'ana wasu daga cikin malamai kuma suka ce shine faraqakal junun bi ni'matillah, wasu daga cikin malamai suka ce yadda zamu fahimci ayar ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun shine wato da kai da hauka kun yi hannun riga saboda ni'iman da Allah ya maka na wahayi da imani da annabta, taka in dai har wannan ni'imar tana tabbace a wajenka to kun yi hannun riga kai da hauka, ba kai ba hauka, babu kai ba hauka, shine ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, bai yiwuwa ka zama mahaukaci bayan wa'annan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya tara maka a matsayinka na manzo, a matsayinka na annabi wanda ke karban wahayi daga wajen Allah, kuma a kira ka da mahaukaci ba zai taba yiwuwa ba. Saboda haka Allah yana nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa faufau har abada hauka ba za ta taba dacewa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah yake cewa wa masahibukum bi majnun ma bi sahibukum min jinna, wannan wato ainihin mutumin naku, abokin naku, dan uwanku wanda aka turo shi daga cikin kunnan ba mahaukaci bane shi, babu wani abu na hauka tare da shi, daka Allah ya kore masa hauka Allah ya tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama tunaninsa da hankalinsa da zuciyarsa tsaftatattu ne tsarkaka ne ma kadhabul fuadu ma ra'a saboda haka Allah ta'ala yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah yake cewa wa inna laka la ajran ghayra mamnun Allah yake cewa kuma lallai tabbas yana gare ka sakamako wanda yake ghayra mamnun wasu malamai suka ce ghayra mamnun shine ghayra maqtu' shine ba mai yankewa ba domin al-mannu a larabci yana iya daukar ma'anar al-qatu' shine yanke abu kamar yadda mutum zai ce manantul habla ai qata'atul habla na yanke igiya sai a ce manantul habla na yanke igiya wasu daga cikin malamai suka ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun abatu wa inna laka la'ajran ghayra mamnun ay ghayra manqus ghayra manqus ba za a tauye maka ladanka ba Allah zai cika maka ladanka cikakke kamar yadda kai aiki cikakke wasu daga cikin malamai suka ce wa inna laka la'ajran ghayra mamnun ay ghayra mukaddarin bil manni bai yiwa Allah ya maka ni'ima kuma ya biyo bayan ni'iman da ya maka da gori mana kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka fi karfin gori a wajen ubangijinka Allah ba zai taba yi maka gori ba to wannan ayar wasu malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine wa inna laka bi sabrika aliftira'ihim alayka wa nisbatihim iyyaka ila aljunun hakurin da kai din nan da juriyan da kai da shanyewan da kai bayan sun kirkiri maganganu sun jingina maka na ƙarya sun kira ka da mahaukaci amma duk da ka shanye maganganu ka bata wato ka bata dai kai kamar baka ji ba kai kamar baka san suna yi ba ka shanye to kana da lada cikakke a wajen Allah ba mai yankewa ba ba tauyayye ba kuma wanda ba za a taba yi maka gorin sa ba wasu malamai suka ce a'a wa inna laka la ajran ghayra mamnun ay wa inna laka bima tahammalta bihi min shada'idi an-nubuwa abinda ka dauka ka shanye ka jure na nauyin annabta kai hakuri duk da annabtan tana da nauyi isar da sakon yana da nauyi daukan wahayi shi ma abu ne mai nauyi amma kai hakuri ka shanye ka jure to Allah zai baka cikakken lada wanda ba za a taba yanke maka shi ba ba za a tauye maka ba sannan kuma wato ainifin ba za a wato ainifin tozalta ladanka ba sannan kuma ba za a biyo bayan ladan da aka yi maka aikin da aka yi maka ba kuma za a biyo maka bayan shi da gori ba ka fi karfin haka jama'a muna fahimta ko saboda haka Allah yana tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana da cikakken lada a wajen Allah domin Annabi sallallahu alaihi wasallama kab halittun Allah ba wanda ya kai hisabun lada dan yanzu duk abin da karantar da mutane gurgurdan wanda suka yi aiki da karantarwanka gurgurdan sakamakon da zaka samu a wajen Allah to mutane nawa ne suka yi aiki da karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga lalan nashi ai ghairu baqto ghairu mamnun lada ne wanda yake ba yankakke bane ba zai taba yankewa ba kuma zai dawwama kullun yana samun wannan ladan har abada sannan Allah ba zai tauye mishi wannan ladan ba sannan kuma Allah madaukakin sarki ba zai yi mishi gorin wannan sakamakon da Allah madaukakin sarki ya mishi alƙawari ba shine malamai suka ce wannan shine ma'anan wa inna laka la ajran ghayra mamnun sai Allah yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim Allah yake cewa kuma wallahi tabbas kai din nan kana kan dabi'u wanda suke dabi'u na karamci dabi'u na girma kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dabi'un ka dabi'u ne na girma malamai suka ce wannan ayat tana daukar ma'anoni guda uku na farko Abdullahi dan Abbas yace wa innaka la ala khuluqin azim ay la ala dinil islam kana kan addinin musulunci babu wata dabi'a mai girma ko wata al'ada mai girma ko wani aiki ko wata hanya mai girma da ta wuce hanyar musulunci daka wa innaka la ala khuluqin azim ay wa innaka la ala dinil islam kana kan addinin musulunci kuma ita ce hanya madaidaiciya Hasanul Basri yace wa innaka la ala khuluqin azim ay shine adabul qur'an ladubin qur'ani duk wani abinda alqur'ani ya karantar to kana daure akai duk abinda qur'ani yace ayi kai ne kake fara yi duk abinda alqur'ani yace a bari kai ne kake fara bari shi yasa da aka tambayi na Aisha radiyallahu ta'ala anha aka ce da ita yaya dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke yaya halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke sai ta ce kana khuluquhu alquran idan kana so kawai ka san yaya dabi'un annabi suke kana so ka fahimci yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kawai ka je karanta alqurani daga bakara zuwa nasi duk abinda qurani yace ayi to annabi shi ya fara yi duk abinda alqurani yace a bari to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ya fara bari saboda haka Allah yace wa innaka la'ala khuluqin azim magana ta uku suka ce shine at-tab'ul karim shine wato dabi'u na karamci duk wata dabi'a ta karamci to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kai to anan wata fa'ida da zamu dauka shine Allah bai ce wa innaka la'ala tab'in azim ba sai ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim menene bambanci tsakanin at-tabi'atu at-tab'u da kuma al-khuluq at-tab'u ko at-tabi'a shine abinda asali haka Allah ya halicci mutum akai asali zubin halittarsa haka Allah ya yi shi akai akwai wanda asali haka zaka ga Allah ya halicce shi shiru shiru mai hakuri mai juriya mai kauda kai haka asali dabi'arsa take to al-khuluqu kuma sune kyawawan dabi'un da kai ne ka ladabtar da kanka akan dole ka koya ma kanka ka dabi'antu da su muna ganewa ko akwai wanda misali Allah ya halicce shi bi kaushin zuciya mai saurin fusada mai saurin hawa mai saurin tafarfasa bayi da hakuri to yanzu wannan dabi'ar hakuri shi zai koya maka kansa to shine Allah ya ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan dabi'u na karamci ma'ana akwai dabi'un da kai ne ka dage ka koya maka kanka su dabi'u na karamci domin malamai suna cewa wanda asali Allah ya halicce shi mai hakuri ne shi da wanda kuma asalin dabi'arsa ba mai hakuri bane shi shi ya koya ma kansa dabi'a ta hakuri da kauda kai da juriya da kawaici to wanda shi ya danna kansa ya koya ma kansa yafi falala akan wanda wannan dama ita ce asalin dabi'arsa domin wannan aiki biyu ne sai da yayi ijtihadi kafin kuma ya daura akan dabi'a ta gari muna ganewa ko saboda haka akwai wanda shi dama asali haka Allah ya halicce shi haka dabi'arsa take akwai wanda shi kuma asalin zubin halittarsa yana da kaushin hali wani yana da fushi yana da zafi bari na ba mu misali ai mun sani ko a tarihi za a dinga karanta mana cewa sayyidina Umar ai jarumi ne shi yana kuma da wato wani kamar ka ce zuciya mai zafi wani ya zo wajen wani cikin makusantan sayyidina Umar lokacin sayyidina Umar na khalifa sai ya ce ma wannan makusancin sayyidina Umar cewa gobe in zaka je fada ina so mu tafi da kai domin ina da wata bukata da nake so na isar da ita zuwa ga khalifa shikenan suna isa sai ya gabatar da shi yana tashi sai kalli sayyidina Umar ya ce wallahi kai azzalimin shugaba ne baka mana adalci ya faɗi miyagun maganganu sayyidina Umar ya fusata alarammomi a majalisin sai suka karanta masa kuzil afwa wa amru bil urfi wa adi qalil jahilina Allah ya ce kai riko da afwa da kauda kai kai umulni da abu mai kyau in jahilai sun maka wauta ka kauda kai kai hakuri sai kuma ya zauna yana huci haka 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 har ya huci to kaga yanzu wannan dabi'ar ta ayi mishi ya kauda kai ayi mishi ya kauda kai dabi'antar da kansa yayin ya koya maka kansa amma asali dabi'ansa mai zafi ne shi jama'a ban san ko muna fahimta ba kamar yanzu ne misali gwamna ya zo wucewa a titin Muntun Dalen da suka tare shi a ce a jihar Bauchi nan ba a taba zalimin gwamna irin ka ba mugu ne kai azzalimi ne kai zai tsaya karanta masa kuzul afwa ai kafin a jawo kuzul afwa bodyguard sun yi sama da kai amma kuma kaga ba haka ya kamata shugaba ya kasance bai ko Umar ibn Abdul Aziz yana khalifa wata rana ya shiga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha da daddare ba wuta irin wannan lokacin sai ya tuntube da kafar wani mutum yana kwanci mutumin yana tashi sai ya kalli khalifa ya ce masa anta majnun ce kai kai mahaukaci ne sai ce la ma ana bi majnun ni ba mahaukaci bane fadawa an yi ca akan shi yace a me abun ta da hankali tambaya ta yayi ni mahaukaci ne na bashi amsa ni ba mahaukaci bane to sai me kuma yace da ni kai mahaukaci ne nace masa a ni ba mahaukaci bane to ba an gama ba to me za ku mishi har ya kawo hannun hannunsa jikina ne ya taba ni wannan shine yadda shugaba ya kamata ya kasance eh amma ga jan ce maka wai shugaba yana shugaban taluma wai amma wai bai juran adawa baya cin ayi adawa da shi wannan kai ba shugaba bane ba shugaba bane wannan bai cancanci shugabanci ba duk wanda zai fito shugabanci dole sai ya jure hakuri sai ya jure za a yi adawa da shi za a zage shi za a soke shi idan ka ce duk wanda ya soke ka zaka dawo ka dau mataki a kansa to ba za ka yi shugabanci ba wadaka shugabanci ba shugaba dole ya zama yana kawo da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na shugaba da Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim ya bada wato misali mai girma wajen yadda ya kamata shugaba ya zama mai juriya da hakuri babu irin cin mutunci da zagin da kafiran maka basu mishi ba babu irin abinda munafikai da yahudawa a cikin garin madina basu mishi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama raban kayan ganima wani yazo ya shake wuyansa yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi qismatu ma urida biha wajhullah yace wannan raban da kai ba dan Allah kai ba kaga abu biyu ba da cewa yayi ba ai adalci ba to da sauki amma yace ba dan Allah kai ba ya tuhumi hukuncin da annabi yayi sannan kuma ya tuhumi zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuhumi annabi da yin abu ba dan Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sakin ya sake shi ya kake so abin da yake so kaza da kaza ban samu caje ba kifali a dai ba ba shi shikenan dai wuce tafi manzo Allah kenan fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to dan haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa innaka la'ala khuluqin azim dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi yana cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq manzo Allah ya ce an aiko ni ne domin in cika ma mutane kyawawan dabi'unsu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yakan kai matsayin masu yawan azumi da yawan kiyamul layli a gidan aljanna ba dan shi din yana azumin ba ba dan shi din yana kiyamul laylin ba sai dan saboda kyawawan dabi'unsa da kuma halayensa na karanci shanye miyagun abubuwan da mutane suke masa da kuma kokarin mu'amalantar su da kyawawan dabi'u wannan shine abinda yake kai mutum ya samu daraja mafi kololuwa a gidan aljanna Abu Huraira yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce ɗan aljanna in an kasa yin aljanna kashi kashi to menene aikin da yafi kai mutane aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam yace taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kuma kyawawan dabi'u in kana neman abin da zai kai ka aljanna kai tsaye manzo Allah yace babu kamar tsoron Allah da kyawawan dabi'u sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka ana so mutum ya zama mai kyawawan dabi'u duk inda ka zauna da mutane to indai kana koyi da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to dabi'unka su zama kyawawa ka zama mai kyawawan dabi'u duk inda ka zauna da mutane a ce gara da aka zauna da kai duk inda ka tafi kuma a ce Allah sarkiwa da mun yi kewa kar ka zauna da mutane irin zaman da in ka zauna za a ce wayyo Allah in ka tafi za a ce alhamdulillah ka kai ku ka samu matsala ka samu matsala akwai wanda duk wanda ya zauna da shi sai ya ci da yatsa duk wanda ya zauna da shi sai ya faɗi mummunan ɗabi'a a kansa sai kuma ya koma gefe ce ka san dama hasada ga mai rago taki wai ya gaya maka hasada ake maka ka zauna da mutane goma sha kowa ya faɗi mummuna abu a kanka kuma duk goma shan nan kowa ya sani yake maka kai haba ya kamata ka gyara ɗabi'unka ka gyara halayenka ka zama mai ɗabi'antar mutane da ɗabi'u masu kyau ka zauna da mutane lafiya ka rayu da mutane lafiya ka zauna da mutane lafiya eh kar ka zama mai kaushin hali magana in za ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace masabbansa ɗan aljanna za su dinga hangen wasu gidaje a gidan aljanna tazaransu da gidajen kamar yadda kuke hangen tauraro daga nan
sahabbai suka ce ya rasulullah waɗannan gidajen Allah ya tarar da dadda su ne dan annabawa da manzanni da shahidai manzo Allah ya ce la liman alanil kalama wa at'ama at'am gidajen nan wanda za su samu wannan gidajen shine wanda zai mai taushin harshe in zai yi magana bai da kaifin harshe bai da gautsi in lokacin da zai yi magana sannan kuma yana ciyar da abincin Allah ya bashi dama sannan wa salla bil layli wan nas niyam lokacin da mutane suke bacci kuma ya tashi cikin dare ya yi sallah wannan shi zai baka ka samu wannan gidan a cikin gidan aljanna daga ciki akwai tausasa magana tausasa harshe lokacin da zaka yi magana karka zama mai kakkausan harshe karka zama mai kakkausan harshe wanda in zaka yi magana ya zama kullun abin da yake fita daga bakinka mummunar magana ce mara tadi wal kalimatu tayyibatu sadaqa kalma mai dadi ma ka fada ma dan uwanka sadaka ce eh ka fada ma dan uwanka maganar da zai ji dadi sadaka ce Allah da yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum da Allah yace ya ku masu imani ku ji tsoron Allah in kun tashi fadar magana ku fadi magana wacce ta dace Allah zai wato ainifin kyautata muku ayyukanku da kuma gafarta muku zunubanku Malam Usaimin yake cewa yana daga cikin qaulin sadida magana mai dadi da zaka fadi Allah ya baka lada shine dan uwanka ya fito ya shawon kansa a kalle shi kace kai wani kai kyau hulan nan ta hauka shaddan nan ta bi jikinka guga ta tsaya eh ka fada ma dan uwanka wannan ba zai yi murmushi ba zai ji dadi to ai ka shigar da farin ciki a cikin zuciyarsa to ka samu lada ka samu lada amma wata kila ka samu mutun ya gama kure a dakan sa a ce kai kai wani ka kasa gane kalolin da suke baka ce to wannan ba daidai bane musamman ƴan uwan mu mata da wannan ɗabi'ar duk abinda ka siyo shi ka shigo da shi to sai an kalle ka an faɗa maka cewa kai gaskiya an cuce ka da baka siyo kalan wannan ba gaskiya ba haka suke wannan kuskure ne ba daidai bane saboda haka in ka ga mutum ya fito ya sha wanka ka yaba wankan shi a ce ka wani gaskiya fa wanka ya bi jiki wannan murmushin da zai ka shigar da farin ciki a zuciyarsa Allah ya baka lada ka samu lada muna fahimta ko kar ka zama mai yawan kushe mutane mai yawan kushe abinda mutane suke da shi babu mamaki wani kai a wajenka wannan abin mai kasashen daraja ne za ka kushe shi ko wani wannan abin a wajensa ya gama kure manejinsa kenan to in ba za ka iya bashi wanda ya fi wannan ba to kar ka soki wanda yake tattare da shi da ka duk inda za ka zauna ka zama mai kyawawan ɗabi mutane su dinga jin daɗin zama da kai wata rana an wuce da wata gawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mustarihun wa mustarahun min sai manzon Allah ya ce wannan gawan da aka wuce imma mustarihun wa imma mustarahun min ko dai shi ya huta ko kuma an huta shi la haula wala quwwata illa billah sahabbai suka ce wa manzo Allah mal mustarih wa mal mustarahu min waye in ya mutu ya huta waye aka huta da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini in ya mutu shi zai huta da wahalhalun duniya yastarihu min nasabid dunya wa azaha ila rahmatin min Allah wa ridwan zai huta da wahalhalun duniya da cutarwar duniya zai tafi zuwa ga rahmar Allah da gafaran Allah amma manzo Allah ya ce shi kuma fajirin mutumin banza ya ce yastarihu minhu al-ibad bayi sun huta mutane sun huta ya mutu kaji ana cewa wani kan kude kai ku shiru ba a shiga tsakanin bawa da ubangijinsa ai shiru kawai to ya samu matsala kenan manzo Allah ya ce waddawa dabbobi sun huta akwai wanda in ya mutu to ranar akuyoyin unguwa ma da su sujjada ma Allah su sujudu shukuri sun gode ma Allah da ya dauke musu bala'i haka ne wani in ya mutu motar sama wallahi mulla take yi ta daina hutun ta daina daukan fasiki manzo Allah ya ce kuma wal bilad garuruwa sun huta akwai wanda yanzu a cikin garin Baucin ne in ya mutu wallahi garin Bauchi sai ta yi sujjada ta gode ma Allah akwai waɗanda a Najeriya ne yanzu in sun mutu ita kanta Najeriya sai ta yi godiya ma Allah wannan kai su mun san su ma da yawa akwai waɗanda su karin kansu sun san kasan ba za ta gyaru ba sai sun mutu haka ne ko ba haka ba ita kanta kasan ta sani cewa in dai da su wane suna cikin ta to ba za ta gyaru ba eh Allah kai mana maganin su saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shajar akwai wanda in ya mutu bishiyoyi ma sun huta to yanzu kai a ce ka mutu an huta kan ai ka samu matsala ka samu matsala bari mu ba mu wani misali yanzu in kai tafiya daga nan Bauchi zuwa Gombe ko Kano ko wata jiha kace mu mutanen gidan ku za ka yi sati to ka lissafa daga wannan ran da ka tafi zuwa ran da zaka je ka dawo da iyayenka da ƴan uwanka in kai mai iyalai ne da iyalenka da matanka da ƴaƴanka sau nawa suka kira ka a inda kake su ji yaya hanya yaya an isa lafiya kana can din a kira ka a gaisa da ka dawo yaushe sau nawa har yanzu sati bai yi ba amma in ka ga cewa ka tafi har ka isa ba wanda ya tambaye ka ba wanda ya tuntube ka ya ji yaya hanya har ka je ka gama sadin ka ga dawo a ce iko iko Allah kwanaki suna gudu har sati ya zagayo to ba kai ka samu matsala ba ba ko ya sati ya zagayo bari ai suna lissafin kwanaki wai meye abin shine ka addabe su ka dame su suna Allah Allah dama ka tafi to wai har sati yayi ka dago ka dawo saboda tsabar da kin kai masifa ne to karke duka irin wannan zaman da mutane jama'a muna ganewa ko da haka in dai har kai ahlus sunna ne da gaske Allah ya ce mana dama laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera in dai har da gaske kai imani da Allah da ranar alkiyama Allah ya ce to kana da abun koyi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana da kyawawan dabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kyawawan dabi'unsa yana zama da kananan yara yana wasa da su yana tsokanin su akwai wani yaro a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi da Abu Umayr yana da wani karamin tsuntsu kamar irin kanari din nan dan karami kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi da wannan tsuntsu kullun ya gaisa yace ya Abu Umayr ma fa'alan nughay ya kai Abu Umayr ina tsuntsun kan nan yace ai yana gidana bashi abinci kaza 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 wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan yaro ya shafe kwanaki baya zuwa inda yake sai tambaya ina Abu Umayr sai ka ce ai tsuntsunsa ne ya mutu yana can gida yana karban gaisuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku tashi mu je mai ta'ziya manzo Allah yace ku je ku mai ta'ziya saboda shi yanzu bakin cikin da zai ji na mutuwan wannan tsuntsun daidai yake da matarka ta mutu ba haka bane yanzu ka aura masa mata ka mika masa me zai daita bai san amfanin ta ba abin da zai amfani shi wannan tsuntsun to yadda kake jin ka shaku da matarka kake shaku da wannan tsuntsun so watakila a dashi lissafi in wani dan uwansa ne ma zai mutu ba zai yi bakin cikin da zai yi ba sanadiyar mutuwan wannan tsuntsun muna fahimta ko yanzu kamar yaro ne kake da shi sai a saya masa motar wasa da wannan motar wasan can tabata wanda a sace asalin motar ka babbar haka ne ko ba haka ba da ya wayi gari ya rasa wannan motar wanda zuwa da cewa an dauke motar ka babbar zai iya yiwa ma kuna jimami an dauke mota babba shi yana danna remote din tasa karamar motar saboda bata shafe shi ba jama'a haka ne ko ba haka ba saboda haka kaga kenan yanzu ba za ka zo ka ce ba za ka zo ka zo da shi ka ce kai ma hukaci ne muna jimamin mota ta bata kana kaza kana kaza saboda me dole ka san yaran ma yaya ake zama da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu wasu yara suna wasan harbi gasa na harbi tsakanin ɗan wannan gidan da ɗan wannan gidan sai ya shiga nan bangaren sai ya ce ina tare da ku sai su ɗan nan gidan sai suka koma gidan sai suka rike hannu wayannan suka harba su kuma suka ki harba manzo Allah ya ce ku harba mana suka ce ta ya zamu harba bayan ba a gidan mu kake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku harba duka da wanda suka ci da wanda suka fadi duk naku ne ina tare da ku sallallahu alaihi wa sallam wa innaka la ala khuluqin azim kidan Anas bin Malik Allah ya kare da a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aike ni amma sai in ce masa bazan je ba a raina ina so in je amma ina so in gode tambon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yace zai aike ni sai in ce mai zo ka raka ni to na aike ka kuma na raka ka to ina amfani aikar da na maka ai wannan je da kaina amma ka manzo Allah zai bi shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda kyawawa wanda bi mu annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai aiki Anas tun safe yaje har yamma bai dawo ba manzo Allah ya fita neman sa sai ya ganshi yana wasa da ƴan uwansa yara akan yashi ta da shi karkade masa jikin sai ce duk ka zo kai wasa ka bata jikinka ina aikan da na maka yace gashi nan ban je ba yace to mu tafi amma kage yanzu za a aiki yaro sai an ja kunnan shi ma an mudda in ka jima jama wannan yayi daidai kage kannan yara suna ta kabbara saboda iyayen su ji da kyau to kage dai irin dabi'un manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan wani abu ba da hannunsa annabi bai taba dukan mata ba bai taba dukan yaro ba bai taba dukan dan aiki ba in kaga annabi ya dau hannu ya kai jikin mutum to a filin jihadi ne a filin yaki yanzu kaga mu a gidajen mu galibi zaka samu akwai wani mutum guda ɗaya da shi ya shahada discipline master ne shi a cikin gida yaro yana yin mudida ce zan hada ka da wani na'am wannan abu ne mai kyau ya zamana a gida akwai discipline kuma yaro ya fahimci cewa in yayi ba daidai ba akwai mai kintsi akwai mai gyara ya gane haka to amma abin da za a dauka shine kar ya zamana kai ka shahada da kullun zafi kullun ka shahada da zafi wannan kuskure ya kamata wani lokacin yaro ya fahimci cewa oh ashe dazu da kai zafi bakin sa kake ba gashi yanzu kana mai dariya ashe dazu da kai zafi abinda yake yi dazun ne baka so in dai ya dina to zaka ci gaba da masa dariya za ku zo na lafiya da shi to wannan zai sa duk abinda ka daura shi akai zai fahimce ka kuma zai dauri abinda kake akan abinda kake so saboda haka mu zama masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen kyawa wanda dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya shaide shi Allah ya yabe shi da yace wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kana kan kyawawan dabi'u sahabbai sun yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wannan kyawawan dabi'u wannan shi yasa sahabbai duk inda suka je za su yada musulunci abinda suke ce ma mutanen wajen shine kawai kunu amsalana kawai ku zama irin ku kwaikwaye mu kawai yanzu tsakaninka da Allah in aka je aka tsaye da kai gaban kafirai aka ce su zama irin ka yayi daidai kage ya kamata kai makanka hisabi Allah ta'ala ya samu daji. Na'am, Allah madaukakin sarki sai ya ce fasatu basiru.
Fasatu basiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Allah madaukakin sarki sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fasatubsiru Allah ya ce da annabi da sannu zaka gani wayubsiruna su ma kuma za su gani za su sani bi ayyikumul maftun malamai suka ce wannan ayan ta fasatubsiru wayubsirun wasu daga cikin malamai suka ce Allah yana magana ne da mutanen Makka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da sannu zaka gani kuma su ma za su gani duk abin da kake musu wa'azin ne kake karantar da su kake kiran su zuwa gare shi watan wata rana ai za su ga gaskiyar sa inna ma tu aduna la'atin wa ma antum bi mu'jizin duk abin da ake muku alƙawari zai zo kuma ba wanda zai gagari Allah a cikin ku da haka wutan jahannaman nan watan wata rana za ku ganta za ka ganta kuma za su ganta shi yasa Allah ya ce asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinnal zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin saboda haka Allah yana ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake faɗa musu nan ba ƙarya bane gaskiya ne da sannu kai zaka gani kuma su ma za su gani to sai Allah ya ce bi ayyikumul maftun wasu daga cikin malamai suka ce anan abin da Allah yake nufi shine satara wa yarawna idza nazala bihimul azabu bi badr Allah yana ma Annabi sallallahu alaihi wasallam albishir ne mai kyau da kuma albishir na bala'i da masifa ga kafiran Makka cewa nan gaba za a zo za a yi yakin Badr za ka ga abin da zai faru da su kuma su ma za su ga abin da zai faru da su kuma sai ga abin da ya faru da su an kashe mutum 70 cikin su an kama mutum 70 an daure su duk wanda aka kashe shi cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa aka debe su aka jefa su a cikin rijiyar Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya kira sunan kafirai yace dawani 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 sai kira ce wani abinda nake fada bakan nan kaga gaskiyar sa ko baka gani ba sai matsa ya fada mu wannan sai fa matsa ya fada mu wannan sayyidina Umar yace ya rasulullah me yasa kake magana da su bayan sun mutu ba su jin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina Umar wallahi kai baka fi su jin abinda nake fada musu yadda kake ji to su sun fi ka ji suna fahimta kuma suna ganewa eh domin Abu Sufyan kafin ya musulunta lokacin da aka yi yakin Badar dama an yakin Badar ne karkashin shine shugaban kafirai kafin ya musulunta sai yazo ya tsaya yace ya Muhammad sai ya yi shiru ya Ababakri ya ji shiru ya Umar shiru yace ne duk wannan an kai kashi su a shi duk ba su amsa mai Abu Sufyan da sauran kafirai suka tsaya suna bugun kirji suna cewa lana uzza wala uzza laku muna da uzza ko kuma ba ku da uzza manzo Allah ya ce masa bai ba za ku amsa musu ba sabai suka ce to me za mu faɗa masa eh kasan su sabai ba sa bid'a duk abinda aka ce ku yi to jira suke sai su ce me za mu yi amma su ba sa bid'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu Allahu maulana wala maulana manzo Allah ya ce ku ce da su mu kuma Allah shine majibancin mu ku kuma ba ku da majibanci zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum allah shine majibincin lamarin masu imani kafirai kuma ba su da majibincin lamarin su almuhim dai kaga ai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya gani kuma su ma sun ga abin da ya faru da su a yakin badr wasu malamai suka ce a'a ba za ka fahimci ma'anar fasatubusiru wa yubsiruna ba sai ka hada ta da ayan gaba fasatubusiru wa yubsirun allah ya ce da sannu zaka gani kuma su ma za su gani bi ayyikumul maftun bi ayyikumul maftun malamai sun yi maganganu guda huɗu akai wasu daga ciki suka ce bi ayyikumul maftun ay ayyukumud dal za ku gani kuma za su gani a cikin ku waye batacce ai za ta bayyana a dunya alyawa ko za a gane waye batacce za kuma a gane waye yake kan shari'a fasawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila sanda za su ga azaba Allah ya ce a lokacin za su gane wane ne yake kan fataciyar hanya magana ta biyu wasu malamai suka ce bi ayyikumul maftun wasu suka ce ma'anansa shine ai bi ayyikumul shaytan da sannu za su gane kuma kai ma za ka gani wane ne a cikin ku shaytan yake tattare da shi wane ne yake kan hanyar shaytan a cikin ku za su bayyana wanda yake kan hanyar shaytan kan ai zai gane yana kan hanyar shaytan ne lokacin da ya tsinci kansa a cikin waɗanda za su saurari jawabin da shaytan zai yi a wutar jahannama wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'd al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafaltu bima ashraktumuni min qablu inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim wanda za su saurari jawabin shaytan a cikin wutar jahannama to lokacin za su fahimci o ashe su suna cikin tawagan shaytan ne magana ta uku wasu malamai suka ce fasatubusiru wa yubsirun suka ce ma'anan wannan ayan shine da sannu zaka gani kuma za su gani cewa bi ayyikumul junun anan malamai suka ce almaftun wato masdar ne amma jaa ala wazni maf'ul asalin masdar din shine alfutun ya kamata ya zama bi ayyikumul futun ne shine bi ayyikumul junun junun futun junun futun to yi an ce majnun da maftun kaga masdarin sa daya ne to maimakon a ce bi ayyikumul futun sai aka kawo shi ala wazni maf'ul bi ayyikumul maftun ay alladhi futina bil junun ay bi ayyikumul maftun bil junun da sannu zaka gani kuma za su gani zaka gane kuma za su gane a cikin ku waye aka fitine shi da hauka waye mahaukacin gaskiya da gaskiya ai za su bayyana ran tashin alkiyama magana ta hudu suka ce bi ayyikumul maftun shine ayyikumul mu'azzab a cikin ku wa za a yi ma'azaba domin alfitina tana zuwa da ma'anar azaba kamar yadda Allah yake cewa yawmahum 'alan nari yuftanun zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun ayyawmahum 'alan nari yu'adhabuna zuqu 'adhabakum. Allah yace ranan da za a azabtar da su a cikin wuta a ce ku dan dane azabar ku. To wannan shine a bi ayyukumul maftu. To anan ya kamata asali yadda ayin za ta kasance shine fasatubsiru wa yubsiruna ayyukumul maftu. Ayyukumul maftu sai zama ayya ya zo ne wato a matsayin maf'ulun bihi mansub. To amma sai Allah ya ce bi ayyukumul maftu sai aka kawo harful jar sai zama an masa jarra. Malamai suka ce wannan ba'un din yana da matsayi guda biyu. Wasu daga cikin malamai kaman Abu Ubaida da Abu Qutayba suka ce ba'un ne zaida ƙari ne. Kamar misali ne a ce nadribu bisayfi wa narju bil faraj, a ce mun wato yi amfani da takobi mun kai sara kuma muna fatan samun nasara. To maimakon a ce nadribu bisayfi wa narju bil faraj sai aka ce wa narju bil faraj, sai aka wannan ba'un din kaga wannan ba'un ta zama zaida kenan. Wasu malamai suka ce a'a asliya ce ita kamar yadda al-Imamu al-Farra ya fadi, haka nan al-Imamu Zujaj ya fadi cewa wato bi ayyukumul maftun ba'un ne a ce ba'un ce asliya ba za'ida ba. To yaya za a yi ta zama asliya? Shine malamai suka yi maganganu guda biyu anan. Wasu malamai suka ce al-maftun ya zo ne masdarin sa shine futun, ya zo ne kuma ala wazni al-fa'ul kamar yadda Larabawa ke cewa hadha ma'qut ma'qud ra'ayi ay wato uqida aqd ra'ayin hadha aqd ra'ayin sai a ce hadha ma'qud ra'ayin. To wannan shine maganan farko. Wasu daga ciki suka ce bi ayyukumul maftun bil firqati allati anta fiha aw bi firqatil kuffar, ma'anan shine fi ayyil firqataini junub, shine ma'anan bahun din yazo ne da ma'anan fi bi ayyukumul maftun ay fi ayyukumul junub. Jama'a muna ganewa ko? Ma'anan sa shine da kai da su ina hauka take. Ai akwai randa da za ta bayyana azaba in tazo za ta bayyana, kowa zai gane. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah yake cewa inda zaka ga lokacin da mujrimai suka sunkuyar da kansu suka kaskantar da kansu a gaba ga ubangijinsu suna cewa ya ubangijinmu duk abin da ake faɗa mana na wa'azi mun ji mun gani, a dawo da mu duniya, in an dawo da mu duniya za mu yi aiki nagari kuma za mu gyara ayyukanmu saboda yau mun samu tabbaci da yake ne. Allah yake cewa inna rabbaka lallai ubangijinka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi, ubangijinka shine yake mafi sani dangane da wanda ya bata game da hanyarsa. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah madaukakin sarki kuma shine yafi kowa sanin wane ne shiryayye. Batatu Allah ya san su, shiryayyu ma Allah ya san su, kuma babu wanda ya san batacce da shiryayye kamar Allah madaukakin sarki. Allah ta'ala ya sa mu dace. Za mu dakata kan wannan aya, in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kan aya ta 8 insha Allah. Abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين.